Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta shoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 17 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan bacewar sojojin Kamaru 34 akan ruwa. Za ku ji mu dauke da rahoto akan kotun tafi da gidanka da hukumar kare haddarra akan titina ta Najeriya ta kafa a jihar Filato. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke gani game da wannan kotu ta tafi da gidanka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa da kuma 1 a farko. Sai mu kawo muku labarin wasanni daga birnin Washington, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin kamar 34 ne suka bace bayan da jirgin su ya kife akan hanyar ta zuwa tsibirin Bakassi a cewar ministan tsaro a yau Litinin. An samu ceto sojoji uku cikin sojoji 37 da ke kan jirgin ruwan na Mundemba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a gabar kogin Dubonsha. A wata sanarwa da ministan ya aiki wa manema labarai ya ce yanzu ba a tabbatar da musababin wannan hadari ba. Cikin gaggawa aka zo ma'aikatan aikin ceto da bincike bayan da hanyar sadarwa ta katse tsakanin su da jirgin sojojin. Har ya zuwa yau Litinin ana ci gaba da gudanar da binciken. Kamar dai ta karbe ikon yankin Bakassi mai albarkatun man fetur daga hannun Najeriya shekaru uku da suka gabata sakamakon kullo wata yarjejeniya da Majalisar Dinkin Duniya ta yi. Kuma take kula da ita.
To a yau Litinin hadaddiyar dalar Larabawa ta musanta zargin cewa ita ce ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Qatar kutse ta yanar gizo. Duk da haka jami'an Qatar sun yi imani da rahoton da ke alakanta dalar Abu Dhabi da aikata lamarin wanda ya haddasa rikici a yankin a watan Mayu. Jiya Lahadi ne jaridar Washington Post ta fitar da rahoton cewa a makon da ya gabata jami'an tattara bayanan sirri na Amurka suka lura da cewar hadaddiyar daular Larabawa ce a bayan kutsen da aka kaiwa kamfanin labarai mallakar gwamnatin Qatar da kuma saka wasu maganganu na ƙarya da aka yi ikirarin na sarkin Qatar ne. Ministan harkokin waje na hadaddiyar daular Larabawa Anwar Gargashi ya yi watsi da rahoton. A ɗaya ɓangaren kuma ofishin harkokin sadarwa na gwamnatin Qatar ya ce babu tantama kutsen ya faru. Rahoton dai bai tabbatar da cewa ko Abu Dhabi da kanta ta gudanar da kutsen ba ko ta yi hayar wasu suka aikata mata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ce komai kan wannan rahoto ba, tana mai cewa bata magana akan duk wani abu da ya shafi bayanan sirri.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kullun ana samun jiragen kamun kifi na kasashen waje waɗanda yawancin sun fito ne daga ƙasar China. Suna kurara ruwan yammacin Afirka, suna kuma kama miliyoyin kifaye waɗanda a baya masuntan Afirka ke kamawa, inda ake aikewa da kifayen China da Turai har ma da ƙan Amurka domin samar da isasshen namun ruwa ga ƙasashen duniya. Jiragen kamun kifi daga Asiya da Turai sun zamo sanadiyar rasa ayyukan yi na 'yan yammacin Afirka 300,000 da kuma asarar kuɗin shiga har dala biliyan 2 a cewar Jan Suba, masanin halittun ruwa. Ba zai yi wa ƙirga yawan jiragen da ke kamun kifi ba, amma masana sun imanin cewa babu 'yan wata ƙasa da suka fi 'yan ƙasar China yawa a tekun yammacin Afirka. A shekara ta 2015 kamfanin Greenpeace ya yi kiyasin cewa shekaru biyu da suka gabata China tana da jiragen kamun kifi 426 a tekun yammacin Afirka.
To nan kuma dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke marawa baya sun kori mayakan Taliban daga muhimmin gundumar kudancin kasar watanni 9 bayan da kungiyar Taliban ta kwace ikonsa. Mai magana da yawun sojojin yankin Wali Ahmad Ahmadzi ya faɗa wa muryar Amurka cewa da safiyar yau Litinin dakarun Afghanistan suka shiga gundumar Nawa da ke yankin kudancin Helmand, inda suka kwace yankin bayan kwashe kwanaki biyu ana gubza faɗa da 'yan Taliban. Ya ce wasu hare-hare ta sama da sojojin Amurka suka yi, wasu suka kai wasu muhimman sansanin 'yan Taliban guda uku, ya kashe sama da 'yan kungiyar 20, kuma ya taimakawa sojojin Afghanistan wajen sake kwace ikon yankin. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Taliban bata fito ta yi magana akan wannan nasara da aka samu akan ta ba. Wannan gunduma ta Afghanistan mai cike da albarkatun noma tana da tazarar kilomita 30 yammacin babban birnin Lashkarga, wadda ke durkushewarta ne baiwa mayakan damar kai wasu hare-hare har suka sami ikon gundumar. Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, sojojin kasar Kamaru su kimanin 34 sun bace ga wakilinmu kuma na Kamaru Muhammad Awwal Garba dauke da cikakken rahoton.
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya sanya ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru da ya gauta yin bincike akan jami'an tsaron kasar na Jamhuriyar Kamaru na bir guda 34 da ma waɗansu fararen hula anda suka yi hatsari a cikin tekun da ya haɗa kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya akan hanyarsu na zuwa tsibirin Bakassi tun daren jiya ne 26 ga watan 7/2017. Dakarun tsaron suka tashi daga tashan jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala. A cikin waɗanda suka raka tawagar akwai Kadar Musa, wanda har yanzu haka da nake hada hancin wannan rahoton babu amon babu labarin su, sai dai wani labari da ya zo da dimidimin sakewar dakarun tsaron haɗin kan Turai waɗanda suke aiki kafa'a da dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun gano cewar jirgin ruwan ya nitse ne a cikin tekun. Da dakarun tsaron na tambayi Major Bukar Jibrin, wanda yake bawa ministan tsaro na kasar shawara ta fannin tsaro, ga abin da yace.
To dai wannan labari abu ne na bakin ciki gabaki ya kasan Kamaru, tunda bir su ne wato a kan gaba cikin jami'an tsaro na kasan Kamaru, kuma su ne kan gaba wurin yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. To batun hatsarin jirgin ruwa da ya wuce, lallai mun samu tabbaci tunda muna haɗe da hannu da wato jami'an haɗin kan Turai. To muna aiki da su, mun samu tabbas in cewa lallai wayannan wato sojojin in sun zan babu. Amma bincike dai ana kan ci gaba, tunda har yanzu dai ba a samu gawawwakin su ba. Abin da ya kamata a sani shine bayan mutum 34 wayanda su yan sanda ne, akwai kuma wato mutane da suke aiki a cikin wannan jirgin, su ma dai insha Allah za a duduba dai. Amma gaskiya al'amari a yanzu kan muna da tabbas in cewa sun zan babu.
Ku samu gawawwakin su ne ko kuma ba ku ga gawawwakin su ba har yanzu?
Gawawwakin su har zuwa yanzu ba a samu ba, amma ana kan bincike, kuma muna gade nan da wasu lokutan kam za mu samu cikakkun bayanu akai.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ta hukumar kula da kuma kare haɗurra akan tituna ta Najeriya, wato FRSC ko kuma Road Safety, ta kaddamar da kotun tafi da gidanka a jihar Filato. Ga Zainab Babaji da cikakken labarin.
Hukumar kiyaye haɗura a Najeriya reshen jihar Filato ta ce za ta ci gaba da amfani da kotun tafi da gidanka don hukunta direbobin da suka ƙetare dokar tuƙi. Kwamandan rundunar a jihar Filato, Madam Patricia Emodi, ta ce kotun na tafi da gidanka ba sabon tsari ba ne, dama can yana cikin dokar da ta shimfiɗa hukumar.
Ko wani laifi aka kawa, ko using handset ana tafiya na foni a mota, ko overloading a cika mota da kayan da mutane, ko ana tafiya da gudu, kuma akwai wani laifi za a kai mutum gidan maji
a kulle shi kenan.
To wannan mobile code ba sabo bane.
To wani laifi ne zai kai har a kulle mutum a kurkuku?
Kasi akwai wani driver bi ana stopping din su ba su sai ba za su buga ma'aikatan aikin mu.
To amma wani lokaci mutane suna ganin kaman ma'aikatan ku suna kuntata ma mutane.
Su suna aikin su. An ka duba takardan laifi namu, muna da irin kaman 34 offenses.
34.
Kaman akwai mutane su sa yaro tsakanin su da steering, laifi ne. Kana ci abinci kana tuki mota, laifi ne.
To amma akwai waɗanda har yanzu suna ganin kaman jami'an ku suna karban cin hanci.
Ba mu so, ina son roko mutane a plateau in suna karba. Su kira, muna yin nomobi a motocin mu. Su kira nan ba ce gashi mutanen ku yaran ku suna aiki wani hanya gashi ga abun da suke yi. Wannan traffic management na kowa ne.
Komandan rundunar hukumar kiyaye hadura a jihar Plateau kenan Madam Patricia Emodi. A bangare guda kuwa wasu direbobi sun shaida mun cewa hukumar tana iya kokarinta wajen kiyaye hadura a hanyoyin Najeriya, amma akwai wasu kurakuran da ke bukatar garan bawul.
Sunana Nengak Apollos Nden. Road safety suna kokarin aiki, amma kuma a cikinsu akwai mutanen da bai kamata suna wannan service din ba. Akwai lokacin da suka tare ne takaduna suna nan daidai amma license ya expire. Ina ganin ko su ce min ka je ka gyara ko kuma su booking dina in biya ma gwamnati tara. Suka ce to maimakon biya 10,000 in ba su 5,000, nace a ba zan yi ba, muka ja da su. Nace ni kam gaskiya ba zan ba ku ba, da in ba ku 5,000 wallahi ku booking dina 10,000 zan biya gwamnati 10,000, an kuma hakan aka yi.
Sunana Rilwano Tijani. So gaskiya road safety ba su a kyauta mana, kuma yanzu ba wai suna kai mutane office nasu bane, bribe ne suke karba hannun mutane da yawa.
Wasu direbobi kenan ke bayani kan ayyukan hukumar kiyaye hadura a Najeriya. Ko a makon da ya gabata, kotun na tafi da gidanka ya hukunta direbobi 63 da laifuka 90 a yankin Fanshin da ke nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin kuke gani dangane da wannan kotun tafi da gidanka ta ma'aikatar FRSC. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, mun samu kira na farko daga jihar Plateau din. Wane ne ke kira daga Plateau?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Hello?
Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau.
Ban ji sunanka sosai ba. Bala Komanda kace?
Bala Komanda daga Bukur jihar Plateau.
To, Bala Komanda, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine gaskiya tsakani ga Allah su ma kansu road safety da sauransu ya kamata su ma su tsaya akan aikin su. Dan idan sun tsaya akan aikin su, to da su samu martaba, da su samu daraja a idan mutane. Shi maganar cin hanci bai kamata a ce su ma ana samun irin wannan ɗaiɗai ko abubuwan a tattare da su ba. Kuma su ma mutane su yi da'a abinda aka ce ya kamata su tsaya a matsayin su ma mutane su kiyaye doka su tsaya a matsayin su. Shine gaskiya, shine abin da ya dace. Kai tsaye dai Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau. Allah ya saka da alkhairi miliyan Amurka.
Madalla Bala Komanda. Sai kuma jihar Nasarawa, makociyar jihar ta Plateau. Wane ne ke magana?
Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bari, kuma sakatare na kungiyar Mai da Nasara. Shi a gaskiya wannan mataki na hukumar kiyaye hadarika a gaskiya yana da kyau, kuma a gaskiya muna yaba musu da irin kokarin da suke yi a kan hanya, musamman idan hatsari ya samu. Yana da kyau a kafa wannan kotun, kuma Allah sa kulla ta ga kudi kafulu. Ma Allah sa wannan kotun ta kawo ƙarshen matsalolin da ake samu tsakanin direbobi da wannan hukuma. Na gode, a tashi lafiya.
To Madalla Bashir Tela, sai kuma jihar Delta.
Na'am, sunana Abdullahi Wari.
Malam Abdullahi Wari, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya ne, ina ganin suna yin kokari game da ayyukan da suke, saboda in ka jiyo titin Lokwaja za ga anan gurin gaskiya kokarin da suke yi ba abin da za a yi musu, sai dai a jinjina musu.
To, madalla, mun gode Abdullahi Wari. Sai kuma jihar Sokoto, wa ke kira daga jihar Sokoto?
To, sunana Aminu Ibrahim daga Sokoto nan na ta.
To, Malam Aminu Ibrahim, menene ra'ayinka?
Abin da ke ra'ayina shi ne, su ainihin ma'aikata na FRSC, wato Federal Safety kenan ko. To, a aikin da suke har ga Allah aiki ne mai kyau, amma ya kamata su tsara mutuncin aikin nan nasu ta hanyar yin gaskiya, saboda za a ga an tsara mutum ana
to na kirji tan layin Aminu Ibrahim daga Sokoto ya yanke. Bari mu je jihar Azare. Wake magana Amin a jihar Bauchi a gafarce ni, na ce jihar Azare.
Daga
hello, wane ne daga Bauchi? To ina ganin layin shi ma na Bauchin ya yanke. To ga wani again layin dai daga kan Niger na kyautata tan. Wane nake magana daga Niger? Hello, ba na jinka sosai.
Hello, sunana Hussein Alhaji Alimai Gishiri Rizal.
To, Malam Hussein mai Gishiri, me ya ra'ayinka?
A gaskiya, kuma ya rasa su suna da kari, sai dai akwai gyare-gyaren da ya kamata a ce an yi. Saboda akwai bargurki daga cikinsu waɗanda suna ɓata sunan hukuma. Ina jina ko?
Ina jinka.
Ni sai na tuka ne, na taɓa zuwa jihar Kebbi daga nan Niger. Na haɗe ɗauka suna kama ni. Wallahi kore suka kama ni cewa za su je madadin mu je otel. Wani gehen masallaci suka tsare ni suka caje ni 3,000.
Amma kai mai kai suka kama ka?
To ba laifin nan, sun sanya wai wasa hullun kwasu garin ababun ne nake wasa hullun kwasu ba suka kusa gari na kuma ina da takarda ta takaice da su kai da kawai su suna ba su wani abu.
To Allah ya kyauta. Daga har yanzu dai a jihar ta Niger, wake magana?
Kana magana da Aminu Hassan Makusi da kusurin distance daga garin Shishi.
To Aminu Hassan, yaya garin?
Alhamdulillah.
To menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari?
Ra'ayina road safety. Ai dai kawai an bude fili ne kawai dai zai su ci abinci.
Me yasa ka ce haka?
Ba abin da ya sani an bude fili ne kawai zai su ci abinci. To ni san ba ni me ya amfanin traffic police. Gaba ɗaya ma a hanya an sun taifi kara, in dai har za su iya daidaitawa ba tare da sai an ja shi ba za su ja ya sabon hannunka daga nesa. Al'amarin kenan. To, al'amarin aka bata gudun da jiya ta yi ƙoƙari musamman a suna su ba ya yi ke kiyaye haɗura, su ba ya yi ke kiyaye ya hanya na su ba lafiya.
To mun gode Malam Aminu Hassan, sai kuma mu je jihar Nasarawa har ila yau. Wake magana daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa, kuma jihar Nasarawa. Malam Nazir, barka da aiki.
Shafale, barka da warhaka.
Malam Nazir, a gaskiya fi sabilillahi mu kam talakawa kuma musamman matuka motoci a wannan kasa namu Najeriya, road safety suna bakin kokarin su game da maganan abun da ya shafi hatsari. Amma abun da yake faruwa, road safety ba su jin hakuri ko daga nan zuwa can. Road safety in ya zo ya maka tara na naira 10,000, wallahi in ar muddin ya riga ya ranta mahannu a wannan takarda, to ba zai cire maka anini ba. Duk wanda zaka tafi dole sai ka biya naira 10, naira wannan 10,000 nan. To saboda haka mu a gaskiya fi sabilillahi a ce an ba su wannan power a hannunsu, to za su cika ransu ba babbaka, kuma za su yi abun da suka ga dama in dai a wannan kasa namu a Najeriya ne. Saboda su kansu hukumar ma sun karya doka ballanta, na kuma waɗanda aka sa doka a kansu. Da fatan gwamnati za ta ji wannan kuka namu, kuma ta ɗauki mana mataki akan wannan matsayi. Mu gaskiya 'yan direbobin Najeriya ba mu yadda da wannan ba, kuma ba mu san wannan abu. Allah ya lalata ya tarwatsa wannan lamari. Da fatan za ku tashi lafiya. Na gode.
To Shafale, sai kuma mu je jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma'an Nazir, barka da aiki.
Wa alaikum salam, barkanka dai. Wake magana?
Sunana Ya'u Suleiman Madaci, karamar hukumar Kaure jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Ya'u Suleiman, me ra'ayinka?
Wato road safety suna ba da gudunmuwa
Zan iya cewa an saki jaki ne an je ana bugun tanki. Wato su kanta hukuman ya kamata a ce a samar da ainihin su kansu jami'an kiyaye hadarin da saurareke su. Abun kunya ne yau kaji jami'an tsaro sun tsaya tsakaninsu suna faɗace-faɗace da saurareke su. To kaga wannan su ma ya kamata a ce su gyara wannan al'amari. Dan ba zan ta umancewa ba jihar Jigawa yanzu din nan kwanaki akwai direban da suka samu bindiga aka harbe shi akan abin da bai taka kara ya karya ba. To kaga duhirin wa'annan su ma ya kamata a ce hukuma tana ɗaukan mataki gurɓatattun ainihin matakan tsaro da ya kama ma'aikata a kau da su daga cikin wannan aiki ne ina ga shi ne kawai mafita. Ragode Allah ya sa tashi lafiya.
To madalla Malam Ya'u, sai mu je kuma kiranmu na ƙarshe a yau daga Gombe. Wake magana?
Shehu Abubakar ne daga Dukkuwa, jihar Gombe, Najeriya.
Malam Shehu, menene ra'ayinka?
Na'am, ra'ayina gaskiya dai su Rosetti suna kokari don duk su ne suka rage da ɗan sassauci a jami'an tsaro masu aiki akan hanya gaskiya wanda ba sa jin hanji sosai.
To
musamman ta ɓangaren mu nan jihar Gombe suna kokari sosai gaskiya. Inda son samu ne mu ma su kawo mana wannan mobile court din.
To madalla, mun gode Malam Shehu Abubakar. A nan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma gobin Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga shirinmu na wannan rana ta Litinin 17 ga watan 7 hijirar 2017. To bari mu share fage a ƙasar Senegal, inda hukumomin ƙwallon kafa na wannan ƙasa suka dakatar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wacom saboda rawar da ta taka a mutuwar mutane akalla 8 da aka ce an taka su lokacin da wata rigima ta barke lokacin da ita Wacom din take kara da wata ƙungiyar ƙwallon kafa da ake kira Sardinbur a shekaran jiya ranar Asabar da ta wuce. Kamfanin dallancin labarun AP ya ruwaito mutane da suka ce su shaidu ne da idansu sun ga lokacin da 'yan magoya bayan su Wacom din suke ta jifar abokan wasan nasu, bayan da su abokan nasu suka samu nasarar ci 2-1 akan 'yan Wacom din a ƙwallon da suka yi. To a lokacin wannan rigimar ce wata katanga ko gini ya faɗi a cikin filin wasa na Demba Diop ɗin da ke nan Dakar, abinda ya janyo mutuwar su waɗannan mutane 8 ɗin. To a jiya ne ita kanta hukumar ko kuma gwamnatin Senegal ɗin ta ba da sanarwa cewa ta kafa wani hukuma ko kuma kwamitin bincike, kuma ta tsaya da duk wasu harkokin wasanni ma dai kai sai an gama harkokin siyasa na zaben da ke gaba a can ƙasa ɗin. To bari mu je ƙasar Cote d'Ivoire, inda aka sake asarar wani matashin ɗan ƙwallon ƙafa wanda shi ma aka ce mutuwar yanzu ta same shi. Wannan ba wani bane illa Eugene Kwame, wanda shi ma ya rasu wato lokacin da yake wata wasa tare da abokansa, ba ma wasa tsakanin ƙungiya da ƙungiya ba ne, a can Abujan ranar Litinin da makon jiya wannan abin ya faru. Shi da Eugene Kwame ɗan shekaru 29 da haihuwa, an ce abokan nasa sun yi ƙoƙari su tada shi amma ya kasa, don haka suka cincime shi zuwa asibiti inda ya cika. To wannan mutuwa ta Eugene Kwame tana zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan mutuwar wani shahararren ɗan ƙwallo na ita ƙasar Cote d'Ivoire ɗin mai suna Cheick Tiote, wanda shi ma dai yanke jiki ya faɗi, wanda shi ma aka ce mutuwar ta shi tana da alaƙa da kasa zuciyar shi. To yanzu haka ma kafofin watsa labarai na can Cote d'Ivoire da sauran wurare suna cewa shi Kwame, wanda yana da 'ya'ya 5 ko da ya rasu, shi ma dai mutuwar ta shi watakila ba za ta rasa alaƙa da zuciyar ta shi ba, amma dai zuwa yanzu hukumomi ko kuma likitoci ba su tabbatar da hakan ba. To bari mu kankare da abin mamaki da Roger Federer, shahararren ɗan ƙwallon tennis ya yi, wanda ya ci lambarsa ta 8 ta Wimbledon a wasan da ya yi da Marin Cilic, inda shi Roger Federer ɗin ya samu nasara na ci 6-3, 6-1 da kuma 6-4 duka a cikin sa'a 1:41. Wannan nasara ɗin ita ce ta 8 kamar da muka ce ta Wimbledon, kuma ita ce kofi na 19 na Grand Slam da Roger Federer ya samu. Wasu sun ce in ka ga da yawa wannan wasa ɗin jiya, sai ka ga cewa wasan ta jiya ma duk da cewa ta tarihi ce, ba ta kai wahalar da ya sha ba tun lokacin da yake kokarin ya samu cin wannan girma ko kuma cin wannan lamba ɗin. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, sai wata Litinin. Allah ya kai mu, mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya saki rahoton da aka saba rubutawa shekaru biyu akan yadda ake aiwatar da kuduri na 2231 na kwamitin sulhun majalisar. A cikin rahoton ya tabbatar da cewa dukkanin waɗanda abin ya shafa, ciki har da Iran, sun aiwatar da alƙawarin da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da Tarayyar Turai da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya tare da ƙasar Jamus. Amma a yayin da ƙaramin sakataren Majalisar Dinkin Duniya akan harkokin siyasa Jeffrey Feldman ya gabatar da rahoton ga kwamitin sulhu, ya maida hankali akan sauran abubuwan da wannan ƙudurin ya tanada, ciki har da kiran da aka yi ma ƙasar Iran akan da ta dakatar da dukkan ayyukan da suka shafi ƙera makamai masu linzami. Ya lura cewa a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2017, ƙasar Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami da ke cin matsakaicin zango a bayan wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta cilla a watan Maris na shekarar 2016. Matakan takunkumin da aka bayyana a ƙarƙashin ƙuduri na 2231 sun kuma taƙaita ma Iran sukunin samarwa ko kuma sayarwa da wasu a waje makamai. Ƙaramin sakataren Feldman ya ba da rahoton cewa a bayan da aka yi nazarin makaman da sojojin ruwan Faransa suka kama a kudancin tekun Indiya a watan Maris na shekarar 2016, an tabbatar da cewa sun samo asali ne daga Iran kuma an yi safarar su ne daga Iran. Dadandadawa, Mr. Feldman ya yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron Iran ta shiga bikin nunin kayan tsaro da aka yi a Iraki. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta ce rahoton na babban sakataren cike yake da shaidu masu tada hankali game da yanayin gwamnatin Iran. Ya kuma nuna irin matakan da gwamnatin Iran take ɗauka na nuna bujirewa ga ƙuduri mai lamba ta 2231. Ta ce matakan sun haɗa da
repeated ballistic missile launches,
maimaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da fasa ƙwabrin makamai da kuma ƙoƙarin neman fasahar ƙera makamai masu linzami. Haka kuma, in ji jakadiyar, duk da cewa wannan ƙuduri na 2231 ya buƙaci ƙasashen duniya da su haramta wa wasu mutane irin su Manjo-janar Qasim Soleimani, kwamandan dakarun Kudus da rundunar zaratan sojojin Revolutionary Guard, shiga cikin yankunansu, ya ziyarci ƙasashe da dama a bayyane. A matsayinmu na kwamitin sulhu, ya zama dole mu yi aiki da ƙuduri mai lamba 2231. Dole ne mu matsa musu, mu nuna wa Iran cewa ba za mu amince da yadda suke nuna halayyarsu maras kyau na yin watsi da ƙudurorin Majalisar Dinkin Duniya ba. Amurka za ta yi nata ƙoƙarin wajen yin aiki da ƙuduri mai lamba ta 2231. Za kuma ta yi aiki da abokananta da ke faɗin duniya domin hana jigila da kuma ci gaba da tabbatar da takunkumin cikin gida na Amurka akan duk waɗanda suka taimaka wa Iran wajen karya ƙudurin na 2231. A cewar jakadiya Haley, ɗabi'ar Iran da kuma halayyarta ba su yi kama da na sauran mambobin kwamitin ƙasa da ƙasa ba. Ta ƙara da dole ne kwamitin sulhu ya gane wannan gaskiya ne da kuma ɗaukar mataki a kai. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal da labarai amma a takaice.
To, a takaice, Mal Nazir, sojojin kamaru 34 ne suka ɓace bayan da jirginsu ya kife a kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Bakassi, a cewar ministan tsaro a yau Litinin. An samu ceto sojoji uku cikin sojoji 37 da ke kan jirgin ruwan na Lemon Demba, wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin ƙarfe 6 na safe a gabar kogin Dubunsha. A yau Litinin, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta musanta zargin cewa ita ce ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Qatar kutse ta yanar gizo. Duk da haka, jami'an ƙasar Qatar sun yi imanin rahoton da ke alaƙanta daular Abu Dhabi da aikata lamarin, wanda ya haddasa rikici a yankin tun a watan Mayu. A kullum ana samun jiragen kamun kifi na ƙasashen waje waɗanda yawancin sun fito ne daga ƙasar China, suna kurara cikin ruwan yammacin Afirka. Suna kuma kama miliyoyin kifaye waɗanda a baya masuntan Afirka ke kamawa, inda ake aikawa da kifayen China da Turai har ma da ƙasar Amurka domin samar da isasshen namun ruwa ga ƙasashen duniya. Dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke mara baya sun kori mayakan Taliban daga muhimman gundumar kudancin ƙasar.
Sau madala da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobin Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gubal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Saida Hamdun da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da injiniyanmu Malam Sulaiman, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku kwana lafiya.